ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايا هكي أغوانا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دفركم فارا ومنا يوى ألا مدعوك كنسركي من قوة من قوم قودية ليساك باب دامر حدوى أولا مسلاتي من البركة masallacin Alhaji Muhammad Indimi a nan garin Maiduguri a jihar Borno a wannan rana ta Laraba 1 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1431 wanda kuma yazo daidai da 11 ga watan 8 miladiya ta 2010. Muna sake jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda da ikonsa da rahmarsa ya ba mu wannan dama, ya bar mu da rai da lafiyar mu, har kuma muka sake haduwa a karo na nawa ne wannan karo na hudu a wannan masallaci, domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka. Sanin kowa ne cewa wannan majalisi ne da aka assasa shi domin karantar da al'umma da ba ta ilimi kuma mai nagarta, ilimi wanda yake da madogara daga Alkur'ani da Sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama bisa fahimtar magabata na kwarai. Wannan ɗaya daga cikin manufofi manya-manya na gina wannan majalisi tun kafuwarsa har zuwa yanzu. Kokari ake a sanar da al'umma addininta na gaskiya wanda Allah ya zaba mata ya zama shine addini, shine musulunci, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da sahabbansa su kuma suka isar wa duniya. Kamar yadda manufa ce ta wannan majalisi faɗar abin da yake gaskiya da bayyana gaskiya da fitowa a faɗe ta ƙarara ba tare da an dubi yardar wane ko kuma wato ɓacin ran wane ba. Wannan majalisi ko wannan masallaci mai albarka an asasa shi akan wannan babban manufa ta a faɗa abin da yake gaskiya. Faɗar gaskiya babu shakka duk inda aka yi ta za ta daɗaɗa ba masu santa, duk mai son gaskiya zai ji daɗi, zai yi farin ciki, zai yi na'am, kuma za ta ɓata ma wani rai. To ba manufar wannan masallaci ko mu ce wannan majalisi ba manufarsa ba ce a ɓata ma wani rai. Cikin karatuttukan da ake gabatarwa a nan a Ramadan da wajen Ramadan na san baya daga cikin manufofin karatun wani ran sai ya ɓaci ko wani ya ji ba daɗi ko wani a yi masa ba daidai ba, wani baya daga cikin manufofi. To sai da ita ɗabi'ar gaskiya tun kafuwar duniya haka take, idan aka faɗe ta wani zai ji daɗi, wani kuma zai ji ba daɗi. Yayin da kake faɗarta baka san wane ne zai ji daɗin ta ba, baka kuma san waye ba zai ji daɗi ba. Don haka a lokacin da ake faɗar abin da yake gaskiya ne a cikin al'umma domin a yi gyara, domin al'umma ta zama a bisa tafarki mai kakke. Ba a buƙatar sai an kira sunan wane da wane. Shi yasa za ku ga a tsarin karantarwa a nan, babu buƙatar mu ce wane ɗin nan da ka sani a unguwa kaza, a lungu kaza, a guri kaza, mai adireshi kaza, ya yi kaza. Wannan baya daga cikin manufa ko kaɗan, kuma ba za ka taɓa samun wani darasi da muka yi shi da irin wannan salo ba. Amma za mu faɗi abinda Allah ya ce daidai ne. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce daidai ne, za mu faɗi abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba daidai bane, Ubangiji ya ce ba daidai bane, za mu faɗa. To kaga shi wanda yake yin daidai zai ji daɗi, duk da cewa ba mu muka faɗi maganar ba, Allah ne da manzonsa suka faɗa. Shi kuma wanda ba daidai yake yi ba zai ji ba daɗi, sai ya ce kuma mun yi da shi, duk da cewa abin nan da muka faɗa karatu ne, kuma karatun nan an yarda a yi shi. Ba na jin akwai wanda ya ce kada a daina karatu, illa iyaka dole ne a samu irin wannan. Yanzu ko musulmi ne ya zo ya tsaya yana wa'azi, yana cewa Isa bawan Allah ne, manzon Allah ne, ba dan Allah ba ne. To kaga mai cewa Isa dan Allah ne sai ya ji ba daidai ake masa ba. To anan musulmi zai fasa fadar haka? Ba zai daina ba. Don wannan shi shine addininsa. In ka ce ya daina ko ya daina fada, kamar ka ce ya daina addininsa ne, wanda kuma wannan ya ci karo da dukkan wani tsare-tsaren dan adam ma, ba wai tsarin Allah kadai ba. Duk wani tsarin dan adam ma na kowace ƙasa. Ba a yadda ka hana wani yin addininsa ba, matukar dai bai tada hankalin kowa ba, bai dau makami ba, bai ce zai gallaza ma wani ba. To haka nan duk sanda zaka faɗi abin da yake gaskiya, shi wanda ba mai gaskiya ba zai ji kamar da shi kake, koda kuwa kai baka san da zamansa ba. Kamar yadda karin magana yake cewa mai kaza aljihu baya jibrin as, da zarar ka ce as sai ya ce kazarsa kake abin nan. Saboda haka wannan yana daga cikin jigon manufa ta darussa a wannan guri. Sannan abu na uku, nasiha, faɗawa al'umma abinda yake maslaha gare ta, abinda yake amfani gare ta. Duk wanda yake cewa zai maka nasiha to yana son ka, wanda baya son ka shine wanda zai kyale ka alhalin yana ganin ka ka su kwana ka nufi inda halakarka, amma ya shiru ya kyale ka sai ka gama halaka sannan ya dariya. Amma duk wanda zai ce yi kaza shine daidai, maslahar ka tana nan, yin kaza shi yafi amfani gare ka, to wannan masoyinka ne. Kaddara zai yi kuskure a wani lokaci, wannan ba zai sa ka ɗauke shi abokin gaba ba. Saboda haka daga cikin manufofin wannan majalisi ko karatuttuka a wannan guri akwai ƙoƙarin yin nasiha da faɗawa al'umma abin da yake maslahatta. Yi kaza shi yafi maslaha gare ku, barin kaza shi ne maslaha. Saboda haka wannan alama ce ta soyayya, soyayya ce za ta sa ka yi wannan. Kuma ita wannan nasiha muna yin ta ne ba ga wasu da muke ganin ko abokan hamayya ba, ko waɗanda suka saba da mu ba, a'a, muna yin wannan nasiha ga kowa da kowa, sawa'un kana tare da mu a bisa tafarkin da muka amince shi ne daidai ko baka tare da mu, za mu yi maka nasiha. Ka kuma fahimci cewa mu masu nasiha ne, ba makiya ba ne. In ma kuskure muke yi, kai ma yi mana nasiha mu gyara, wannan shi ne daidai. Yadda muka nuna maka soyayya, muke cewa zo mu haɗu akan abin da duk zai tsirar da mu gaba ɗaya. Kai ma in ka ga ba daidai muke ba, to yi mana nasiha, ka gaya mana cewa guri kaza da kuke faɗar kaza ba daidai ba ne, a shirye muke mu saurare ka. Domin Allah ya ce wa ahlul kitabi qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Yahuda da Nasara su karan kansu ba a hana su su ce komai ba, hana su magana ba, cewa akai ku kawo hujjojinku. Abin da dai kawai ake so, duk sanda za ka yi magana ka yi ta da hujja. Wannan shi yake hana wasu su yi magana din, kuma sai su ga cewa ba za su yi amfani da wata hanyar da bata dace ba, wata hanyar da ba halattacciya ba, don su samu wani takunkumi, saboda su babu hujjar da za su faɗa. To kuma wannan ba tsari ne na rayuwa ba. Tsari na rayuwa shi ne idan mutum ya ce abu kaza fari ne, to kawo hujjar ka da take nuna fari ne, mutane kuma duk masu hankali ne. Saboda haka waɗannan manufofi guda uku wannan majalisi akan su yake tafiya, kuma duk karatutukan da zamu yi a fahimce su bisa waɗannan manufofi guda uku. Idan mun yi kuskure, to ba mun yi ne da ganganci ba, mun yi ne muna zaton cewa haka abin yake, sai a gyara mana ce mun yi kuskure. Mun kuma insha Allahu inda za a kawo dalili za mu saki abin da muke kai. Manufa ta hudu ta ƙarshe shine wannan majalisi, majalisi ne wanda aka assasa shi tun kafuwarsa har zuwa yau bisa kokarin tabbatar da zaman lafiya bainar jama'a, ba ma tsakanin musulmi da musulmi kadai ba, har ma tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba. Musulunci addini ne da yake bukatar a zauna lafiya, ba a bukatar a yada shi da karfi ko da makami ko ta hanyar gallaza mu wani. Allah ya ce la ikraha fid din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy, babu tirsasawa, babu gallazawa, babu matsawa a addini. Don haka babu wani abu da wannan majalisi yake yi na kiran mutane zuwa ga tarzoma ko hayaniya ko tada hankali, illa iyaka muna fadar abin da muka yadda shine daidai, shine maslaha. Kuma musulunci har kullun shi yake tabbatar da zaman lafiya, sakin addini shi ke jefa mutane cikin tashin hankali. Amma indai aka rike addini aka fahimce shi fahimta ta kwarai, to babu yadda za a samu tashin tashina a cikin abainar jama'a. Saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin manufofi na wannan masallaci, babu maganar a yi amfani ko da ƙarfi ko da makami ko a zuga wasu su tada hargitsi a gari. Wannan duk baya daga cikin manufar wannan masallaci. Duk wanda zai zargi wannan majalisi da haka, to kawai yarfe yake, kage yake yi, kuma wata mummunan manufa ce a zuciyarsa. Allah maɗaukakin sarki zai mana maganinsa. A waɗannan kwanaki da za mu shiga masu albarka, muna tare da ɗan uwa Mam Banna, ɗaya daga cikin malaman wannan masallaci masu ba da sallah. Za ku ga babu Malam Sa'idu ba, saboda wasu dalilai da wasu uzurruka sun hana shi zuwa wannan shekara. To amma mun dai san insha Allahu abinda dai yake gudana shi zai gudana, babu abinda zai canza bi iznillah. Saboda haka ɗan uwa Mam Banna zai karanto mana ayoyin da za mu fassara a wannan zama namu insha Allah. Zamu tashi cikin suratu Ibrahim alayhi salam. Bismillah. Eh, farkon sura.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam ra. Kitabun ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة إبراهيم. Wannan sura, sunanta kenan suratu Ibrahim, ba ta da wani suna da aka santa da shi sai wannan suna suratu Ibrahim. An jingina ta zuwa ga annabi Ibrahim alayhi salam, aka ba ta suna da sunan shi. Kuma kamar yadda kuka sani, ba ita kadai ce surar da aka dangana ta zuwa ga wani annabi ba. A Alkur'ani a baya can mun karanta suratu Yunus, mun karanta suratu Hud, mun karanta suratu Yusuf, kuma ga suratu Nuh. Saboda haka an danganta wasu surori zuwa ga wasu annabawa, saboda an ambaci annabawan a ciki. Sai dai watakila abinda zaka ce anan, ai ba wannan sura ce kadai aka ambaci Ibrahim ba, me yasa ita aka kira ta da suratu Ibrahim tare da cewa akwai wasu surorin daban wanda su ma an ambaci kissar annabi Ibrahim a ciki? Ko suratul Baqara akwai kissar annabi Ibrahim? Wasu malamai suka ce dalilin da yasa aka ambaci wannan suna da sura da sunan annabi Ibrahim alaihi salam, saboda a cikinta ya yi addu'o'i wanda za mu gani a cikin sura. Wannan addu'o'i da ya yi bayan aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, waɗannan addu'o'i suka kammala, kamar irin wato hajji, farlanta hajji a cikin al'umma, da kuma sanya Ka'aba ta zama alƙibla ga wannan al'umma ta musulmi. To saboda wannan ne yasa Allah maɗaukakin sarki ya ambaci wannan sura da suratu Ibrahim. Sannan wannan sura ayoyinta 52 kamar yadda yake rubuce a cikin mushafi. Wannan lissafi ne na mutanen Kufa. A lissafin mutanen Basra ayoyinta 51, a lissafin mutanen Madina 54, a lissafin mutanen Sham 55. Wannan lissafin da kuke shi ne lissafin mutanen Kufa. Don haka ayoyinta 52 kamar yadda yake rubuce a cikin mushafin da yake hannunmu. Wannan sura a jerin gwanan saukar surori ita ce ta 70, ta sauka bayan suratu Sura, kafin suratu Al-Anbiya, sannan kuma tana karantar da abinda duk surorin makkiya suke karantarwa, don sura ce makkiya. Sura ce makkiya, wato sura ce da aka saukar da ita ga gabanin hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama. Wasu malamai suna cewa, wato kamar yadda aka ruwaito daga Qatada ibn Da'amah as-Sadusi, yana cewa akwai wasu ayoyi guda biyu ko uku a cikinta waɗanda ba makkiya bane, ayoyi ne madaniya. Alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar جهنم يسلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليذلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. توسو كمر كتادا أنا قالوا وأنا أيو يسنا مكانني أكن كافري باين يأكل بدر تومات أو كجمع لما يدك سوسنا قالوا دك آير مكية شيء لو هك باب وتا آية أي أشكين تبتكي مدنية ولا شين رأي الجمهور ما لما ي وتما في أيو يجمع لما يم بند مكان الكتادا ليه لك أشكين تابعي. Wannan sura tana karantar da irin abinda sauran surorin Makka suke karantarwa na tauhidi. Surorin Makka surori ne da suka ba da ƙarfi da wato wajen bayanin tauhidi, musamman abinda ya shafi tabbatar da annabcin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da gaskiyar Al-Qur'ani. Al-Qur'ani gaskiya ne, annabi sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne, sannan da tabbatar da ranar Al-Qiyama, tare da buga misalai da abin da ya faru ga annabawan da suka gabata, da al'ummomin da suka ja da annabawansu, kuma Allah ya gabayansu. To ita ma wannan sura kusan duk tana ɗauke da waɗannan abubuwa, saboda haka ta cika irin sifofi na surar da take sauka a Makka. Tana magana akan tauhidi da ranar kiyama, da tabbatar da kuma tabbatar da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, tare da kawo misalai na annabawan da suka wuce, da gwagwarmayar da suka yi da al'ummominsu, da yadda Allah ya taimaki mai gaskiya ya kuma kayar da marar gaskiya. Allah maɗaukakin sarki ya buɗe ta da alif lam ra, waɗannan haruffa mun yi bayanin su a farkon tafsirin suratu Yunus, waɗanda muka ce malamai suna da maganganu daban-daban a kansu, amma maganar da take mafi rinjaye shine waɗannan haruffa alif lam ra. Haruffa ne waɗanda suke jawo hankalin Larabawa a wancan lokaci, da kuma dukkan wani wanda yake ganin Al-Qur'ani ba gaskiya bane, cewa wannan Al-Qur'ani ne da shi ma wato an hada shi ne da haruffa masu kama da haka, haruffan hijaiya: alif lam ra, alif lam mim, alif lam mim sad. Wato ba a yi amfani da wasu haruffa daban ba, ba haruffan aljanu aka yi amfani da su ba, ko haruffan mala'iku, haruffa ne da kuma kuke magana da su, duk maganganunku ba sa fita daga waɗannan haruffan. To idan kuna ja akan cewa wannan alqur'anin ba gaskiya bane, to dan me kuma ba za ku kawo kutankucin sa ba, ku kwaikwaya ku kawo wani abu irin sa wanda alqur'ani yayi wannan shelar kuma sun kasa ansawa. Don haka duk sanda zaka ga duk sanda waɗannan haruffa suka zo, maganar alqur'ani tana biyo baya, domin suna da alaka da saukar da shi alqur'anin. Alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka, kitabun zai iya zama wato khabar ne li mubtada'in mahzuf, huwa kitabun anzalnahu ilayka, to shi wannan littafi ne da muka saukar maka. Anzalnahu ilayka sifa ce ta littafi, littafi ne da muka saukar da shi gare ka ya Rasulullah. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur, zamu ga a cikin suratul a'raf, farkon suratul a'raf, alif lam mim sad, kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin. Zamu ga a cikin suratul a'raf farkon ta Allah cewa kitabun unzila ilayka, littafi ne da aka saukar maka, amma anan sai Allah ce kitabun anzalnahu ilayka, littafi ne da muka saukar maka. A can ba a faɗi wanda ya saukar da littafin ba, a nan kuma sai aka faɗe shi, wato shi ne aka ambato tusigar damirin jam'i na Ubangiji. Kitabun anzalnahu, littafi ne da muka saukar maka, litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur. Malamai suka ce bambanci tsakanin suratul a'raf, farkon suratul a'raf da kuma wannan sura, can ba a ambaci wadda ya saukar ba, kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun min, kace saboda a can lallashin annabi sallallahu alaihi wasallam ake yi, haka makami ne na lallashi, ana buƙatar a taƙaita magana ba a tsawaita ta ba, don haka sai aka shafe wanda ya saukar din, duk da cewa sananne ne kalmar anzalnahu ita kanta tana nuna wanda ya saukar da shi a sama yake, ba a ko ina ba. Saboda haka shi ne Allah, unzila, kalmar unzila tana nufin daga sama ya sauko, ba a daukan abu daga ƙasa kuma a ce unzila, sai in daga sama yake. Kaga wannan yana ƙara tabbatar da aqidar uluwin Allah. Kitabun anzalnahu ilayka, nan kuma maganar shi littafin ake yi da kuma yadda Ubangiji ya yi wa mutane baiwa ta hanyar saukar musu da wannan littafi, shi yasa aka fito da damirin Ubangiji ƙarara, mutane su fahimci cewa saukar alqur'ani rahama ce ga duniya duka, ba dan alqur'ani ya sauka ba, to da yanzu duniya a rikirkice take, ba wanda zai iya limfasawa, ba wanda zai yi rayuwa mai daɗi a cikinta. Saukar da alqur'ani akwai kawo babban gyara a cikin duniya, ta hanyar a kawar da dukkan abin da yake duhu ne, a tabbatar da abin da yake haske ne, mutane su gane ina suka dosa, kowa gyara ya sani kuma kowa bata ya sani. Alqur'ani shi zai yi wannan bayanin har ka fahimci haka. To kaga anan akwai gorantawa mutane, musamman ma waɗanda suke ja da Allah, su sani cewa Ubangiji ya ni'imta su ta hanyar saukar da alqur'ani. Don haka anan akwai makami ne na imtinan, shi yasa aka fito aka faɗi Ubangiji ɗin, lamirin Ubangiji ɗin shi kansa, kuma aka sake bayyana shi a cikin ayar da aka ce bi izni rabbihim, sannan aka ce ila siratil azizil hamid allahil ladzi lahu ma fis samawati wal ard. Don haka a fito musu da damirin Ubangiji ƙarara, su san cewa Ubangijin da ya musu wannan aiki bai kamata suna ja da shi ba, Ubangijin da ya musu wannan gata, ya musu wannan tagomashi, ya saukar musu da wannan alqur'ani don ya haskaka rayuwarsu, bai kamata a ce da shi suke ja ba. Ci kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur, domin ka fitar da mutane daga cikin duffai zuwa ga haske. Duk inda Allah ya maganar duhu a alqur'ani, ya ambace shi ne da siga ta jam'i, wato duffai, ba da siga ta mufradi ba. Haka nan inda aka ambace haske a alqur'ani, an ambace shi da siga ta mufradi, wato siga ta kwaya ɗaya tilo, ba siga ta jam'i ba. saboda az-zulumat wato dufai suna da yawa, akwai duhu na shirka, akwai duhu na kafirci, akwai duhu na bid'a, akwai duhu na san zuciya, akwai duhu na zalunci, wato dufan suna da yawa amma hasken ɗaya ne. Saboda haka duk wani haske da zaka samu, hasken imani, hasken musulunci, hasken gaskiya, hasken yaqini, mai kawar da shakka, tsotsuwar ɗaya guda ɗaya ce. Mecece ita ce Alkur'ani? Saboda haka Alkur'ani shine wannan hasken, abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine wannan hasken. Don haka kowane irin abu da zaka samu na haske a rayuwa, tsotsuwarsa guda ɗaya ce. Ya ayyuha an-nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. Ubangiji ya saukar da wannan haske wanda shine Alkur'ani. Allah madaukakin sarki ya ambaci dufai da haske a gurare da yawa a cikin Alkur'ani. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah shine waliyul ladina amanu, majibincin mu'minai, wanda yake daukan nauyin al'amuransu. Yukhrijuhum min adh-dhulumati, yana fitar da su daga cikin dufai ila an-nur, zuwa ga haske. Wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat. Saboda a cikin wannan aya sai Ubangiji ya jingina fitarwar zuwa gare shi, yace shi yake fitarwar. Amma anan sai muka ga ya ce kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nas min adh-dhulumati ila an-nur. Anan sai Allah yace dan ka fitar, wato Allah yayi annabi magana kamar shine mai fitarwar, amma a can sai ce Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. To duk abin ɗaya ne dai, babu sabani, domin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi, shi aikin da yake yi shine yayi bayani. In yayi bayani karbar wannan bayaniya, wannan kuma tawfiki ne daga Allah. Shi yasa ko nan da aka ce litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur sai bi idni rabbihim, domin aikin da zaka yi shine kai bayani, amma sa a karɓi wannan bayani a yadda da shi kuma wanda aikin Allah ne, ba aikin ka bane. Shi yasa aka ƙara bi idni rabbihim. Zamu ga inda Ubangiji madaukakin sarki yake cewa ya ayyuha an-nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. Akwai inda Allah ke cewa qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba ridwanahu subul salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur sayati bi idnihi. Ubangiji yace ya qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin, haske daga Allah ya zo muku, wa kitabun mubin da littafi mabayyani. Sai ce yahdi bihi Allahu man ittaba ridwanahu subul salam, wanda duk ya bi yardar Allah Ubangiji yana shiryar da shi ta hanyar wannan littafi hanyoyi na shiriya, subul salam, wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, yana fitar da su daga dufai zuwa ga haske. Sai ce bi idni, da izinin sa. Saboda haka Ubangiji madaukakin sarki shi yake bada tawfiki, shi yake sanya shiriya a cikin zukatan mutane. Mutum duk yadda ka kai gari masa bayani da fasaha da bayyana masa gaskiya, in Allah bai so shiriyar sa ba zai shiryu ba. Wanda Allah kuma madaukakin sarki ya so shiriyar sa, sai ka ga ya yalwata kirjin sa, ya fahimci gaskiya. Wa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Wanda Ubangiji ya so shiryar da shi, sai ka ga ya yalwata kirjin sa, ya fahimci musulunci nan da nan, kaga kenan aikin Allah ne. Wanda kuma Ubangiji ya sobatar da shi, ya ja'al sadrahu dayyqan, sai ya sanya kirjinsa ya zama da kunci, harajan a takure, ka'annama yas'adu fis sama, kamar wanda yake aka kallafa masa hawa sama ba da tsani ba, yana ƙara sama, iskar oxygen na raguwa, saboda haka numfashinsa na shaƙewa. To wanda Ubangiji bai so shi da shiriya ba, duk sanda ake faɗar gaskiya kuma zaka ga yana ƙara hasala, ransa na ƙara ɓaci, ana faɗa yana ƙara kumbura, ana faɗa hankalinsa na ƙara tashi. ba zai taba jin salama wato da haske da ainihin nutsuwa a cikin zuciyarsa ba. Wanda kuma Allah ya so shari'a da zarar aka faɗi gaskiyar sai ya ji cewa wannan yayi daidai da abin da yake bukata a zuciyarsa, sai kaga ya mika wuya. Don haka Ubangiji madaukakin sarki ya saukar da wannan alkur'ani domin ya zama shari'a ce ga al'umma, domin a fitar da al'umma daga cikin duffai duk wani nau'i na duhu zuwa ga haske wanda shine hasken gaskiya, hasken alkur'ani. Allah yana cewa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al-iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u, daga cikin bayinmu. Don haka wanda ya rike alkur'ani shi ya rike haske, wanda duk ya saki alkur'ani to yana cikin dimuwa, cikin duhu. Aw ka zulumatin fi bahrin lujjiyin yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi suhab zulumatun ba'daha fawqa ba'd idha akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur. Rayuwarsa za ta zama rayuwa ce kamar ta matacce, ba ta bai da amfani. Aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas, muka bashi haske wanda zai rika tafiya da hasken nan cikin mutane. Kaman mafaluhu fi adh-dhulumat, zai zama daidai da wanda yake cikin duffai, ba zai zama daidai ba, za su zama daidai ba, domin wancan shine wanda yake cikin duffai, kamar yadda Allah ya ce auka bahrin lujjiyin auka zulumatin bi bahrin lujjiyin yaghshahu mawjun min fawqihi sahab, yana cikin teku kuma wata igiyar ruwa wato ta rufe shi, wata igiyar ruwan kuma a saman wannan, sannan kuma ga girgije ya rufe a sama, ga duhun ruwa, ga duhun igiyar ruwa ta farko, ga ta biyu, ga kuma duhun girgije. Idza akhrajahu yadahu yalam yakad yaraha, saboda tsananin duhu in ya fito da hannunsa ba zai ganta ba. To wanda yake cikin kimuwa da bata da toshewar basira a cikin irin wannan yanayin yake, shi yasa wanda Allah ya shiryar idan ya gabatacce tausaya masa zai, domin yana cikin wani hali ne na fagamniya, bai san inda ya sa gaba ba. Allah ya maka shiriya ta imani, ya sa maka kaunar gaskiya a zuciyarka, to ya maka dukkan wata wani gata, koda zaka rayu baka da komai, baka da kowa, inda zai baka imani ka san menene imani, ka san mecece gaskiya, to duk wani gata da ake wa dan adam kai an gama maka shi. Domin a wannan lokacin ne zaka ga masu dimuwa suna dimuwa, zaka ga masu tafiya a kife, afaman yamshi mukibban ala wajhi ahda amman yamshi, zaka ga kai a kababuwan da kababuwan ka kake tafiya, amma ga wasu suna tafiya da ka amma ba su sani ba. Saboda haka alqur'ani Allah madaukakin sarki ya saukar da shi domin ya fitar da mutane daga fagamniya na dubbai da suke fama da ita, ila an-nuri bi idzni rabbihim ila sirat al-aziz al-hamid, zuwa ga tafarkin gagara ba dau al-aziz alladhi yaghlibu wa la yughlab, wanda yake rinjaye, wanda yafi karfin kowa, ba wanda zai iya in masa, shine al-aziz gagara ba dau al-hamid, wanda ake gode masa. Haka Ubangiji shine mai wannan tafarki, duk wanda ya hau wannan tafarki to ya sani cewa yana kan tafarkin gagara ba dau wanda yafi karfin kowa. Haka duk wanda zai rukuma da shi, da Allah zai rukuma shi. Yasa duk irin yadda al'amura za su yi tsanani, kai ka rike Allah, in ka rike Allah ka gama komai. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi, Ubangiji shi yafi karfin kowa, shine mai rinjayar kowa, duk kuma hukuncin da yanke ba wanda ya isa ya ja da shi, la mu'aqqiba li hukmihi, duk abinda Allah zai yanke na hukunci al-hukmul kauni, to babu kuma wanda ya isa ya ce zai ja da wannan hukunci. In ma mutum ya gwada to yayi ya gani in zai kai shi ga gaci, ko kadan ba zai kai shi ga gaci ba. Saboda haka wannan tafarki ne na al-aziz, dan a fitar da tsoro daga zukatan waɗanda suke kokarin bin wannan tafarki. Shi yasa Ubangiji ya sifanta tafarkin da cewa na wani ga na gagara ba dauni, sana al-hamid, wanda ake gode masa, wanda ya cancanci a gode masa, mutum ma bai yi halittar ba ya cancanci wannan sifa, wato cancantar da a gode masa wannan sifa ce ta zatinsa, tun ma bai halarci kowa ba yana da wannan cancantar. Sabanin wani mahaluki, wani bil'adama, zaka iya jin Larabawa suna cewa fulanun hamidul kisal, wane wanda ake gode wani saboda ɗabi'unsa. Kaga anan bai zama wanda ake gode masa ba sai da aka ga yayi wani abu. Idan karimi ne aka ce da shi karimi, to an idan aka ce abinda sabir ne ko sabur ne, mai haƙuri ne, to an ga haƙurin. An ce mai afuwa ne, an ga afuwar. Inda in ba gani ba, ba iya sifanta shi da wannan sifa, to banda Ubangiji. Ubangiji ya cancanci wannan sifa tun ba a yi mu ba, kamar yadda ya cancanci sifar al-Khaliq qabla an yakhluq, ya cancanci sifar al-Raziq ko al-Razzaq qabla an yarzuq. Haka sifar sa sifa ce ta zati, ba kuma wani abu bane da yayi faru sannan ya cancanci sifar, a da can bai cancance ta ba, kamar yadda dan adam yakan cancanci sifa bayan da bai cancanci ta ba, ko bayan bai ba a san shi da ita ba. Ubangiji ba haka bane. Sai Ubangiji ce Allahu allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Idan ka karanta shi da kasra kamar yadda yake qira'a cikin qira'o'i sab'iyye, zai zama badal ne na al-aziz al-hamid, wato siratillahi allazi, wato kamar an ce wane ne gagaraba dau din, wane ne wanda ya cancanci a gode masa din, waɗannan duk sifofi ne. Sai ansa ta zo Allahi, ko Allahu ya zama mubtada ne, kamar yadda yake a wasu qira'o'in mubtada ne, khabar din zawa khabar ne na mubtada'in mahdhuf, ay huwa Allahu, kamar ansa tambaya ce ta a ce wane ne gagaraba dau din, wane ne wanda ake gode masa din, a ce huwa Allahu, shine Allah. Domin Allahu alamun ni al-zat, suna ne shi ba sifa bace. Sabanin al-aziz al-hamid waɗannan awsaf ne, amma Allah alam ni al-zat. Allahu allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, Allah shine wanda yake da abin da yake cikin sammai duka da abin da yake cikin ƙasa duka, nashi ne halittar sa ne, mulkin sa ne, bayin sa ne, sai da ya ga dama yayin su ce wa wailul lil kafirin min azabin shadid, bani ya tabbata ga kafirai, min azabin shadid, daga wata azaba mai tsanani. Wato kamar Ubangiji madaukakin sarki na cewa bayan waɗannan bayanai da saukar da alqur'ani da Allah ya yi domin ya fitar da mutane daga duhun jahilci, daga duhun kafirci, daga duhun munafici, daga duhun keta da zalunci, zuwa ga hasken imani, zuwa ga hasken yaqini, zuwa ga hasken adalci. Duk da haka wasu suna nan bisa ga kafirci, duk da haka wasu sun kisa duda su miƙa wuya, duk da cewa sun fahimci cewa Allah shi yayi abin da yake cikin sammai duka, shi yayi abin da yake cikin ƙasa duka, amma duk da wannan suna ja da Allah. Sai Ubangiji ya ce to tsananin azaba ya tabbata gare su. Wailun kalma ce da take nuna wato razanarwa da tsoratarwa, tsananin azaba ya tabbata ga waɗannan kafirai butulu waɗanda suke ja da Allah. Ubangiji ya sifanta su suwa ne ne, allazina yastahibbuna alhayatad dunya ala alakhirah, wadanda suke matukar san rayuwar duniya, ala alakhirah suna fifita ta bisa rayuwar lahira, wayasudduna an sabilillah suna katangewa daga shiga hanyar Allah ko daga tafarkin Allah, wayabghunaha iwajan suna nemanta a karkace, ulaika fi dalalin ba'id, wadanda suna cikin bata mai nisa. Ubangiji sai ya sifanta waɗannan da suke ja da shi, ya ce sifanta su da allazina yastahibbuna alhayata ad-dunya ala al-akhirah. Yastahibbuna, zaka ga akwai sinun da ta'u wanda hurufu ziyada ne anan, saboda in aka barka kai bayani kai zaka ce yuhibbuna, amma ga wata sinun da ta'u wanda sinun ne lit-talab, sinun da ta'u suna zuwa ne lit-talab, kamar yadda take cewa astaghfirullah, kaga asalin kalmar ghafara ne amma an kara sinu an kara ta'un dan su nuna talab kana neman gafara to amma nan ai ba wani talab a ciki amma ga kuma an kara sinun da ta'un aka ce alladhina yastahibbuna alhayata ad-dunya sinun da ta'un din da aka kara ba a banza ba don babu wani ƙari da yake zuwa alqur'ani haka kawai kawai ba ne da wata ma'ana duk wani abu da aka ƙara a cikin alqur'ani to akwai ma'anarsa kamar da suka ce ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'na duk sanda za a ƙara wata kalma a wani harafi a cikin kalma ko wata kalma a cikin jumla to za ta ƙaro wata ma'ana ce doriya akan ma'anar da ka sani yuhibbuna ka sani yuhibbuna suna san amma da aka ce yastahibbuna kamar inda Allah yake cewa kamathalihim kamathalil ladhi istawqada naran istawqada kalmar awqada ne awqada naran shine ya kunna wuta to amma kai aka ce istawqada aka kara wani sinun da ta'un kamar yadda aka yi karin anan to idan ka san balaga ta larabci kuma ka san cewa alqur'ani shine koli a balaga to zaka fahimci cewa wannan karin yana da wata ma'ana mai ma kamar a can da Allah ya ce istawqada naran dan a nuna maka cewa mutumin nan kafin ya hura wutan nan ya sha wahala ya sha wahala ya buga ya shiga nan ya fita nan ya fadi ya tashi ya yi kirare da kyar ya samu abin da zai hura wutan nan da kyar ya yi ta hurawa idan sana na hawaye idan sana ja har ya samu ta kama sai Allah ya fushe wutar kaga wanda ya fi shiga damuwa sama da wanda zai hura cikin sauki idan an kashe sai sake hura ko amma istawqada naran wato ya wahala wajen ya hura wutar falamma adaat ma hawlahu zahaba Allah bi nurihi bayan duk ya samu ya wahala sai ga haske fayo wuce to alhamdulillah zan huta zahaba Allah bi nurihim shikenan sai bat ya ga wuta bat kamar nefan Najeriya ba wani excuse an dauke maka ita fatarakahum fi dhulumatin la yusiru kai ta lalube kana neman tocilar ko wayarka to baka kula ba baka san za a dauke ba ba sanarwa to kaga wanda ya fi ciwo shi yasa wannan sinun da ta'un din ta zo ba a ce kamar masalun ka masalin da zai awqada naran ba to nan ma yastahibbuna wato suna matukar san rayuwar duniyar wato ko meye za su yi don su samu duniyar idan masu mulki ne za su iya kisa don su samu duniya za su iya zalunci za su iya tauyewa mai rauni haƙƙinsa za a iya taka kowa ma ya mutu su tsira kowa ma ya rasa su samu kowa ma ya faɗi su tsaya wato a wajen neman duniyar ba da wasa suke yi ba shi yasa wannan sinun da tawun din ta zo yastahibbuna ba wai yuhibbuna ba yastahibbuna kamar miyagun masu kuɗi komai za su karumo inda za su samu kuɗi halal da haram babu abin da yake wato bambanta musu tsakaninsu alhalalu ma halla fi aidihim wal haramu ma hurimu minhu duk abin da zai shiga hannunsu halal ne in sun yarda da kai wani abu haram shine abin da bai zo hannunsu ba abin da suka mika hannu suka kasa kamo wato wannan shine haram saboda haka a wajen wannan komai ma za su iya yi kamar miyagun malamai kowace ɗabaka akwai masu kirki akwai miyagun za su iya danna gaskiya saboda su samu duniya za su iya faɗa da gaskiya saboda su samu duniya za a iya karanta hadisi su tsallaki za a iya jan aya a yi bururu a wuce a ƙi tsayawa a yi bayaninta saboda in an yi bayaninta su ma za su aukace yastahibbuna kaga suna matukar san rayuwar duniya alal akhirah saboda haka ziyadatul mabna anan tadullu ala ziyadatul ma'na, shi yasa muka ce suna matukar wato ba da wasa suke yi ba. Kuma ka duba zaka ga cewa haka rayuwar yanzu take, kowa wanda ya saki Allah duk inda ya sa gaba to ko meye ya ci karo da shi zai sa kafa ya haure, zai taka shi ya wuce, duk kuma kiran da zaka yi masa ba zai saurare ka ba, saboda duniyar yake so kuma ita yake nema. Ya manta cewa duniyar da mushi ce, mushi ce. Duk wani abin da ka gani a duniya a gurin mumini kawai yana amfani da shi ne bisa larura. Shi yasa annabi ya ce ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, kurkuku ce a gurin mumini. Kowa da irin rayuwa kaga yana yi, kaddara ya fi kowa samu a duniya, ya fi kowa jin daɗi. In dai mumini ne to wannan kurkuku ne shi a gurinsa, saboda in ka kwatanta shi da abin da zai samu a lahira, aljanna da yadda take, to ko me yake ciki a duniya kurkuku ne. Kafiri kuma a nan ba a faɗi maf'ul ɗin ba, waya sudduna suna katangewa, wa suke katangewa, wa suke hanawa, kaga waya sudduna anfusahum waya sudduna ghairahum, za su hana kawukansu karɓar gaskiya, za su hana kawukansu bin hanyar gaskiya, su sun hana kawukansu, sannan kuma za su hana wasunsu ma, su ba za su yi ba kuma ba za su bari a yi ba. Shi yasa Ubangiji bai ma faɗi maf'ul ɗin ba, aka shafe shi don ka kaddara duka abubuwan nan guda biyu, yasudduna anfusahum wa yasudduna ghairahum, suna ƙoƙarin katangewa su hana mutane ko su hana kawukansu bin tafarkin Allah. Za su yi amfani da dukiya, innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fa sayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun wal ladhina kafaru ila jahannama yuhsharun. Za su kashe ko menene idan sun san cewa za su kawo wa addinin Allah cikas, sai dai za su kashe su da karshe su zama asara, karshe su zama asara. Wa sayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasra sun bayu labun, kuma a zo a fi ƙarfinsu, sannan in an je lahira kuma ila jahannama yusharu, a tattara su a watsa su cikin jahannama. Allah ya tsare mu. Saboda haka Ubangiji maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa irin waɗannan masu irin waɗannan aiki la'anannu ne tsinannu ne. Fa'adana mu'adhdhinun bainahum al-la'natullahi على الظالمين الذين يسدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. فأذن مؤذن بينهم من شيلي شيلة كان يموت لأن الجنة. اللعنة الله على الظالمين شيلنا أبنى تكي تشيوى لأنر الله تاتبتك الظالمين سوى أي ألتش الذين يسدون عن سبيل الله وأن سكي كتن جيوى suke hana bin tafarkin Allah. Wa yabghunaha iwajan, suke neman tafarkin Allah ya zama karkatacce, wato za su yi yunkuri su ga cewa in za su iya gurɓata addinin su gurɓata shi, su lalata shi ta hanyar shigar da abubuwan da ba addinin ba, a shigar da su a cikin addinin. Domin ka shigar da duk abin da ba addini ba a cikin addini, mutane suka karɓa to Allah lalata musu addini, domin za su je su yi ta yin wasu abubuwa suna zaton addini suke kuma shirme suke, sannan ruhin addinin zai fita daga zuciyarsu. Shi yasa waɗanda suke yaƙi da addini babu abinda suke so irin bid'o'i. Dan ka zama mai saban Allah, mutum ya zama mazinaci ko ainihin barawo, wannan duk ba su bai dame su ba, ba za su yi mara ba ma da wannan ba. Amma idan mutum zai zama katafara ɗan bid'a, duk inda bid'a ta zo zai ɗaure mata gindi, to za su ɗaure wannan abin gindi. Shi yasa za ga yanzu a yanzu ƙasashen yamma na musamman Amerika kuɗi ake bayarwa don maulidi, duk mai san maulidi ana ba su kuɗi. Saboda in an shagaltar da ku da wannan bid'o'in tunda asali waɗanda suka ƙirƙiro wannan kamar su daular Ubaidiyya sun kirkiro wannan ne don su shagaltar da mutane daga zaluncin da suke yi. Domin aka shagaltar da ku da bukukuwa, to su kuma masu azzalumai su je su ci zaluncin su, ba wanda zai damu da su. Ku dai an ba ku kuɗin biki kun yi biki, kun ci kaji kun yi raye-raye kun yi kaɗe-kaɗe su kuma can suna shuka tsayarsu suna yin abin da suka ga dama. To shi yasa waɗanda suke masu faɗa da addini sun fi sha'awar bid'a. Shi yasa za ka ga a rapport da RAND Corporation suke ƙaddamarwa da Congress duk shekara, abinda suke gaya musu ciki shine cewa masu cewa sunna dinnan su ne abokan faɗin mu, amma duk wani wanda yake baya sunna namu ne. Shi yasa duk shekara suke zuwa a yi tarurruka a yi kulle-kulle, wanda kuma wannan duk ba zai kai addinin Allah ƙasa ba, tunda babu irin mihina wato jarraba da wannan addinin bai biyo ta kansa ba, kuma Allah maɗaukakin sarki ya kubutar da shi. In ka yaƙi waɗannan Allah sai kawo su kuma, saboda haka shi addinin Allah yana nan tsaye, kuma shi yake yaɗa shi. Duk wani abin da muke yi muna dayi ne, motsi ya fi laɓewa, amma mai yin yaƙin wajen yaɗa addinin shi ne Ubangiji da kansa. A inda ake yaƙar hasumiya ka je ka ga kuma yadda addini yake yaduwa, inda ake yaƙar hasumiya ko inda ake yaƙar hijabi ka je ka ga yadda addinin kuma yake ta ƙara yaduwa a cikin ƴaƴan ƙasar na asali ba baki ba. Saboda ka kaga anan wa zaka ce yana yada shi, waɗancan da ya ƙasa ake yi ba su da ma ƙarfi. To wanda yake yada shi shine mai shi ne Allah, inna ad-dina indallahi al-islam. Saboda ka shi ne mai addinin shi yake yada kayansa. Wa yabghunaha iwajan ula'ika fi dalalin mubin, Ubangiji ya ce waɗannan suna cikin bata, fi dalalin ba'id, suna cikin bata mai nisa. Kaga anan Ubangiji bai ce ula'ika humud dalluna ba, sai ce fi dalalin. Ka duba zarf da aka yi amfani da shi, fi suna cikin bata, ba ce da su batattu kawai ba, don haka ce da su batattu watakila abin bai kai a ce suna cikinsa ba, domin cewa suna cikinsa ya nuna cewa ta ko'ina bata ne ya zagaye su, suna ciki gaba ɗaya sun nutse a cikin bata ɗin, tsundum gaba da baya sama da ƙasa cikin bata ne ya rufe su. Shi ne hikimar sa fi anan, fi dalalin, suna kamar ga batan nan kai ka ce teku ne, su kuma sun nutse a ciki. To kaga waɗannan idan an sifanta su da summun bukumun umun, haka ba za su ga komai ba, saboda ko'ina suka hanga bata ne, bata ya kewa su ta ko'ina. Don haka yaƙi da hanyar Allah wato ba ƙaramar cuta yake gadarwa zuciya ba. Da zarar mutum ya sanya tafarkin Allah shine abin faɗansa, to kuma kullun zuciyarsa ƙara lalacewa take. Kamar yadda ka san aikin alkhairi idan kana yin shi kullun zai riƙa haifar maka da wasu ayyukan alkhairi din, wanda ya ɗan fara aiki alkhairi ɗaya sai ka ga kafin a ce mai sun zama goma sun zama ɗari. To haka nan aikin laifi, mutukar mutum yana yi baya tuba, to kuma ƙaruwa suke, in yayi wannan laifin sai ya shi ma wannan laifin ya jawo wani, shi ma wancan sai ya jawo wani, in yana jawo ɗaya sai a shiga jawo biyu, daga biyu sai a shiga jawo uku. Haka abin zai yi ta tafiya. To har a waye gari mutum gaba ɗaya ta ko'ina ɓatan ne ya zagaye shi, aikin ɓarna ɗin ne ya zagaye shi. Kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya sifanta zuciyar bawa, cewa duk sanda bawa ya yi laifi nuqitat fi ala qalbihi nuqtatun sauda, za a yi ɗigo baƙi a kan zuciyarsa. In ya tuba shikenan sai a share wurin ya dawo kamar ba abin da ya faru, ya dawo fariƙal. Idan ya ƙara wani bai tuba daga na farko, sai a sake yin wani ɗigo a gefen wannan. In ya sake yin wani sai a kuma yin wani ɗigon har zuciyarsa ta zama aswada mirbadan kal khuzi mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran, har sai zuciyar ta zama baka irin, saboda yau da gobe ya waye gari la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran, wato kal khuzi mujakhiyan. Annabi yace kamar kifaffan kofi, in ka ɗau kofi kifaffe ka tsoma shi a cikin ruwa ka ɗago shi, da me zai fito? Ka kifa shi, ba abin da zai fito da shi. In ka kifa shi, in za ka ɗauko ruwan duniyan nan kana zubawa, za ka ce ga lokacin da zai cika, ba abin da zai zauna a ciki. To haka zuciya za ta juye, duk wani alheri in ya zo sai ya gangare. babu kofar da zai shiga saboda laifuka gaba ɗaya sun rufe zuciyar shine la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkara duk ta'asa da barna da za a yi zuciyarsa ba za ta motsa ba saboda gaba ɗaya alkhairin da yake cikinta ya fita kamar yadda ka san kofin da ka juye ka kifa shi duk abin da yake ciki zai zube sannan kuma babu wani abin da zai shiga ciki in a teku ka tsoma shi to haka za ka fito da kayanka ba abin da zai ɗauko to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta zuciyar bawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila albirri wa inna albirra yahdi ila aljanna wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidq hatta yuktaba inda allahi siddiqan wa iyyakum wal kadhib fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba inda allahi kadhaba nabi yace na hore ku da ku zama masu gaskiya ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin ku zama masu gaskiya domin gaskiya tana shiryarwa zuwa ga aikin alkhairi zuwa ga jima'ul khair duk abin da yake matattara alkhairi ne to gaskiya na jagoranci zuwa gare shi shi kuma wannan alkhairi shike jagorancin ka zuwa ga aljanna da zarar mutum yana gaskiya yana kirdadan gaskiya cikin lamarinsa to za a rubuta shi siddiqi a gurin Allah mataki na biyu bayan annabci sannan yace na hane ku da yin ƙarya domin ƙarya na jagoranci wato za ta rika janka a hankali zuwa ga fajirci fajirci kuma ya jaka zuwa ga shiga wuta mutum ba zai gushe ba yana ƙarya yana kirdadan ƙarya har sai an rubuta shi kazzaban ba kazibin ba kazzaban wato ka ta fara makareci a gurin Allah saboda haka duk sanda kake aikin alkhairi to aikin alkhairi ne zai rika daduwa a cikin rayuwarka walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'atainahum min ladunna ajran 'aziman sai yace me wala hadainahum siratan mustaqima ashe da kai sanda kake aikin alkhairi zaka samu wala hadainahum siratan mustaqima fa'alu ma yu'aduna bihi ay fa'alu ma yu'maruna bihi to zaka samu wancan sakamako wala hadainahum siratan mustaqima haka duk lokacin da kake aikin alkhairi to kuma aikin alkhairin ka ne zai karu haka nan lokacin da mutum ya cika aikin banza to a wannan lokaci kuma zuciyarsa ce wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun don yace wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum za mu jujjuya zukatansu da gannansu kama lam yu'minu bihi awwala marra kamar yadda da farkon karo suka ki imani da shi wato kafircin sa na farko ya jawo ubangiji ya rika jujjuye zuciyar ya rika jujjuye basirar da idan da ganin nasu gaba daya wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun mubassu a cikin wato shishigin su ya'mahuna suna dimuwa su rasa gurin kamawa Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure الله يفهمنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين